بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى لكما يبوء أقريه لساك هذا من أولا يمشي للتنين شابيو قوتن جماد الآخرة shekara ta 1437 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 22 ga watan 3 a shekara ta 2016. Za mu tashi a darasin mu na 18 ko na? Na? Nawa ne? Au 21 ne? Mas? Na, 21. Shi ma wancan lissafin da sarkin musulmi ba ina da 11 ne ko 11 ne na to shikenan ya mati mana lokaci. Za mu tashi a darasin mu na 18 ko a jerin karatun da muke a littafin Fadlul Islam, wato falalar addinin musulunci, na malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa na malam Salih Ali Sheikh. A makon da ya gabata mun tsaya a inda malamin ya fara mana bayani akan fadin Allah madaukaki, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Saboda yana da ya kawo wannan ayar, dalilin kawo ta shine maganar cewa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yi mata alƙawarin ba za ta taɓa haɗuwa akan bata ba. Ma'ana al'ummar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka yi imani da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to har tashin alƙiyama ba zai yiwu ba a ce dukkaninsu ɓatattu ne. Lalle a samu shiryayyu a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a ƙarƙashin wannan ne za mu tashi inda yake cewa wa dalla hadha ala anna al-muslima, wannan yana nuna mana cewa shi musulmi yumkinu an ya'sima nafsahu min ad-dalal, zai yiwu ya tsare kansa daga ɓata. Ma'ana ba istiqlalan ba, dole bi aunillahi ko da tawfiqihi. Abinda yake nufi, mutum tunda an aiko manzo ya bayyana masa menene shiriya, menene ɓata, a ce ku kowa yana da damar ya tsare kansa daga aukawa ɓata. Saboda in dai har mutum zai ɓata ne bisa ilimi, to ko ya riga ya san menene daidai da menene ba daidai ba, to ashe yana da damar da kada ya shiga ɓata tunda an gaya masa wannan hanya ta ɓata ce, wannan hanya kuma ta shiriya ce. Idan mutum ya bi hanyar ɓata, zai kafa hujja cewa Allah ne ya ɓatar da shi? Ba zai zama sa hujja ba. Amma tare da cewa Allah ne da hikimarsa ya riga ya rubuta a Lawhul Mahfuz cewa wane za a zo masa da shiriya, a nuna masa gaskiya ya kibi. Mun fahimci wannan? To ita yake nufi a nan. Mutum idan har ya ga ɓarna ya kibinta, to ashe ya tsare kansa daga aukawa cikin ɓata. Bi an yaltazima bima ajma'at alaihi al-ummatu, wato ta hanyar ya lazimci ya kuma yi riko da abinda al'umma ta haɗu a kansa. Abinda al'ummar musulmi suka tsaya a kansa, to ka tsaya a kansa. Faman iltazama bil aqidati bima ajma'at alaihi al-ummatu inda hululil aqwalil mukhtalifati wal ahwa'il mutabayinati fa innahu ala sabili najati. Faman iltazama, duk wanda ya lazimci ya yi riko da aqidar da al'umma suka haɗu a kanta ta ɓangaren aqida, mun san me ake cewa aqida ko imani na ƙudurin zuci. Musulunci kamar da muka yi magana a wannan darasin a makonni kamar hudu da suka gabata ko biyar, cewa musulunci an kasa shi kashi biyu, akwai aqida akwai shari'a. Yawwa, aqida shine duk abin da ya shafi imani, abinda ake so a wurinka shine ka gaskata, ka karɓa, ka yarda da shi, ba ɓangaren aiki bane. tare da shari'a akwai magana aikin zuciyin ma a ciki a shari'a kuma yi nayi bari na bari shine umarnin da hani shi da ake nufi da shari'a aqida kuma abin da yake ya shafi belief zaka yadda da shi to duk mutumin da a aqidarsa ya nazimci ya kuma karbi ya yadda da abin da al'umma ta hado akanta akansa inda hululul aqwalil mukhtalifa ya inda ra'ayoyi mabambanta juna suka auko ma'ana a matsala sai aka samu ra'ayi daban-daban sai mutum ya riki abin da aka sani tun kafin wannan sabanin wal ahwa'il mutabayina haka nan kuma idan son zuciya shi ma daban-daban bidiyoyi kenan in suka zo wannan ya bi wannan hanya wannan ya bi wannan hanya sai mutum ya makalewa abin da ya zo tun kafin a rarraba to sai ce fa innahu ala sabili najatin to wannan shine akan hanya ta shiriya kun bamshi me yake nufi tunda dai kowa ya sani a wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da babu sabani ko akwai lokacin da ba a saba akan komai ba musamman a bangaren aqida bangaren fiqhu dole ne da ma a saba yanayi na fahimtar nafsi shi yasa kuka ga za ku ji an ce mazhaba kaza sun yadda da kaza mazhaba kaza ba sai dai wannan a bangaren fiqhu ne wannan yana ganin abu kaza haram ne wannan na ganin sa halal ne gurgudun fahimtar su ga ayoyi da kuma hadisan da suka amma maganar aqida duk babu ɗaya ne ba za ka ji an ce mazhabar malikiya a aqida ra'ayin su kaza mazhabar hanafiya daban ra'ayin su suma akan kaza shafi'iyya suma sun saba a bangaren aqida babu wannan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bangaren aqida daga sahabbai har zuwa yau magana iri ɗaya ce in dai ka duba qur'ani ita za ka gani haka a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka mutum ya samu kansa a wani yanayi al'umma ta rabu ko ra'ayoyin malamai sun rarraba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza in dai lamarin aqida ne to ka tafi can baya kafin sabani tunda dai sabanin nan akwai lokacin da babu shi ka fahimci zancen sai ka duba can baya kafin a saba akan me ake ce ai zamanin sahabbai ba su saba akan wannan ba zamanin tabi'ai ba su saba akan wannan su Imam Malik ma ba su saba ba to mu koma kan zamanin su wannan shi ake nufi da ka rabu da duk wani abu da ya shafi sabanin zamanin yanzu sai ka koma lokacin da sabanin ma bai faru ba to a lokacin zaka zama akan hanya ta tsira insha Allah ta'ala Allah tabbatar da mu akan hanyar dai yace li annahu akhadha bil jama'ati domin lokacin da ya rabu da ra'ayoyin kungiyoyin nan wannan ya bi nan wannan ya bi nan ka rabu da kowa ka tsaya akan abinda aka sani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai riko bil jama'a da jama'a jama'a abin da ake nufi shine ra'ayin daidai duk ra'ayin da yake shine daidai shi ake nufi da aljama'a ba ana nufin kungiyar taruwar jama'a wuri guda ba shi bane duk inda gaskiya take to nan ne jama'a yana zuwa kuma da ma'anar al'ummar da suka hadu akan shugaba guda shi yasa har malamai a wurin abin da ya shafi laifukan shugabanni da kuruji suke magana cewa kada mutum ya fita daga jama'ar musulmi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil jama'a ku riƙe jama'a ma'ana kar ku fita daga abinda al'ummar musulmi suke kai kada wani ya fito da wani ra'ayi daban yace duk wanda bai bi shi ba batacce ne ko kafiri ne ko kaza da kaza ya tsaya akan ra'ayin da ake kansa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine yayi makalkale wa jama'ar musulmi yana tare da su wannan kuma shine daidai sannan kuma kada ya ce zai bantare bayan kafirta mutanen ma har ya ce misali ya dau makami da makamancin wannan duka yana cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hana mu akan waɗannan al'amura Allah ya tsare to sai ce li'annahu akhadha bil jama'ati domin ya riko da jama'a wa akhadha bima ajma'at alayhi al-ummah kuma ya riko da abinda al'umma baki daya suka yi hadu akan sa sai ce wa hadha masdaru najatin bil ittifaqi wannan kuwa duk mutumin da ya riko da wannan to ya riko da asalin ginshikin da ake samu tsira daga cikin sa ginshikin tsira masdari ana nufin source inda mutum zai samu tsira, kowa ba yana son tsira ba, yanzu wane ne a rayuwar duniya in ka tambaye shi in ya mutu ina yake so yaje, zai ce maka wuta. Kowa aljanna yake so, amma aljanna ya ake samun ta ta hanyar bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. To idan ko mutum ya rike wannan, to ai ya samu ginshiki da kuma asalin inda ake samun tsira daga azaba da ittifaqin malamai, ma'ana babu sabani akan wannan ra'ayi cewa duk mutumin da ya riko da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai, to wannan shine mutumin da ya riko da hanyar tsira. Allah tabbatar da mu akan hanyar sahabbai da tabi'ai da ahlul bait da manyan malaman musulunci da muka sani. Yace wa aidan, kuma har yanzu min athariha, daga cikin tasirin wannan abu ko wannan hanya ta musulunci, hanyar najati, alal muslimi, akan musulmi, anna cewa adam istima'il ummati ala dalalati, cewar al'umma ba za su haɗu a kan bata ɗin nan ba, wa annal ummata, kuma cewa al'umma innama tajtami'u ala haqqin wa huda, kuma al'umma za ta haɗu ne a kan abin da yake gaskiya ne kuma shari'a ne, la ala dalalatin, ba a kan bata ba, annahu yuyassiru lahu, to wannan ɗin zai sauƙaƙe masa sulukas sabili, zai sauƙaƙe masa bin wannan hanya ɗin, kuma zai sauƙaƙe ba. An ba mu abin da za ka iya kiransa kamar a ce an baka assurance, an baka tabbaci cewa wannan al'ummar ba zai yiwu ta haɗu, duk ra'ayin kowa da kowa ya haɗu akan a kafircewa Allah ba, ma'ana na gabas da na yamma da na kudu da na arewa da kowace ƙasa a zo a haɗu a yi mitin, kuma ra'ayin duk ya zo ɗaya a ce duk mu rabu da Allah a kafirce, abu wata hanya a rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abu wata hanya daban, wannan ba zai faru ba har tashin alkiyama. Ashe kenan aikin ya sauƙaƙa a gare ka, binciken da za ka yi shi ne su waye suke kan abin da ake kan abin da yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ake yi zamanin tabi'ai, sahabbai da tabi'ai, shi ake yi. Wannan zai sauƙaƙe maka, ashe gano gaskiyar ba wahala zai maka ba. Kada ka zo ka rikice ka ce ai sabanin ne yayi yawa, sai ka rasa ma wanne za ka bi. Wannan ya nuna kenan kai ma baka bincika ba, tare da cewa kuwa shi binciken akan gaskiya fa wajibi ne. Ai mun taɓa wannan zancen a baya, ina jin a wannan darasin ne ko? Haramun ne akan mutum ya zauna ya ce ai tunda mutane sun saba shi ya rabu da kowanne ba zai komai ba, to ai wanda yake yi ma yanzu ra'ayi ne ko? Don haka dole ne mutum ya binciki ina gaskiya take, shi kansa cewa ba zan yi komai din ba shi ma sunansa ra'ayi. Don haka ashe wajibinka ka binciki ina gaskiya take, ka duba su wane ne suke kan abinda Allah yake faɗa a cikin Alƙur'ani, suwa suke kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya kira mutane a zo a yi, to wannan ita ce jama'a, ita ce abinda ake nufi, ka bi ka yi abinda suke kai, wannan shine daidai. Kaga kuwa babu tantama cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tabi'ai ma haka suka bi hanyar sahabbai, manya-manyan malaman nan su imamuna Abu Hanifata da Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal, malaman mazhabobin nan guda hudu da aka sani a bangaren fiqh, dukkaninsu ra'ayinsu ɗaya a bangaren aqida, ba su bi wata hanya ta bid'a ba. Shi yasa za ku ga daga cikin maganganu na sha ambata mana wannan, a cikin waɗannan malaman guda hudun nan, manya-manyan shugabannin mazhabobin nan guda hudu, babu mutumin da ya fi tsanani da mai da hankali da tsanantawa akan a tsaya a sunna a daina bid'a irin Imam Malik. Maganganun da aka rawaito daga gare shi imamuna Maliku, za ku ga cewa suna da dama, bal ba wai kawai dama ba, za ka iya cewa a kansu ne mafi yawan littafan da aka rubuta a duniya wajen yakar abin da yake ba sunna ba, duk abin da yake bid'a mafi yawa an gina shi akan maganganun Imam Maliku da yawa, bayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kasancewar yana da maganganu akan wannan babin da yawa. Sannan kuma ka iya kallon fatara ta tarihi, wani zamani ne tarihi an samu kowanne da irin jarabar da ya samu, kamar zamanin Imam Ahmad bin Hanbal, lokacin da aka yi rikicin alƙawlu bi khalqil Qur'an, shi ma ya dage ya tsaya a nan ya ƙi bin abin da yake ba daidai ba, ya tabbata akan hanyar daidai, kuma mutane sun yi koyi da shi akan wannan Allah ya tsare su daga aukawa mazhabar mu'tazilawa. don haka abun haka yake ka duba a kowanne zamani a kowanne zamani kai ne kai wa kanka adalci abinda zaka gane shine menene Allah yake so Allah ya halice mu ne don mu bauta masa kuma ya aika mana manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya koya mana yadda zamu bauta masa in ku haka ne kuma haka din ne to akwai masu tsayuwa akan wannan abun a zamanin da kake ciki lalle akwai tun daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umman nan ba za ta hadu akan bata ba ashe a kowanne zamani akwai mutanen da suke kan hanyar daidai hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya rage maka shine ka je ka bincike su waye su ba sai ya zama suna da wani suna ba yau ba sunan ake zance ba a'a siffantuwa da wannan aikin shi ake magana kar ka fahimci cewa a'a sai ya zama yan sunan kaza ne ko an ce musu yan kaza a'a ba ruwanka da wannan abinda ake zance domin wani suna ne la'alla akwai shi a wata kasar babu a wata kasar amma qur'ani fa ai ko ina akwai sannan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ko ina akwai fahimtar sahabbai da tsayawa akai dole akwai wadanda suke bi to wannan masu bi ko menene sunan su ya zama su ne akan gaskiya kuma su ya kamata kai aiki irin nasu cikin abin da suka yi daidai tunda su ma ba ma'asumai bane za su inda suka aiuka cikin kuskure ko to karkai kuskuren su mun fahimci abu don haka dai abin da yake kan dai domin abin da ake nufi da wannan cewa ba za a samu al'umma sun hadu akan bata ba karka fahimci cewa ana ishara ne zuwa ga wata kungiya guda ɗaya ita ce ba akan bata ba haka ake nufi siffa ce cewa lalle a kowanne zamani daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya rasu har zuwa tashin alkiyama to lalle akwai wanda suke kan gaskiya kai kuma kana gane su ne ta hanyar siffar su ba ta hanyar sunan ba mun gane yawa siffar duk wanda ya siffantu da bin alqur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fahimta ta daidai irin ta sahabbai to shi ake nufi wannan kuma shi ma baya nufin cewa yana da kuskure a nan wata rana yana da kuskure a can wata rana inda ka samu yayi kuskuren to sai ka kyale masa kuskuren sai ka bi daidai Allah sa kun gane abu saboda kai ma yanzu ka zama ka bi abin da yake daidai ba kawai kai koyi ne da wani saboda sunansa ba a kai koyi da shi saboda bin hanyar daidai da Allah madaukaki yasa ya dace insha Allah an gane abin da nake nufi to Allah ƙara tabbatar da mu akan daidai to sai ce wannan zai sauƙaƙe maka sulukat sabili shiga wannan hanya wal istiqamata ma'a man mashau khalfa tariqil jama'ati mun yace annahu yuyassiru lahu suluka as-sabili ko ma'tufu alayhi kuma sannan wal istiqamata shima ma'a man mashau khalfa tariqi al-jama'ati ma'ana da daidaituwa da tsayuwa akan hanya shine miƙewa akan hanya shine istiqama fastaqim kama umirta kun ga wata rana wani manzan wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya gaya masa wani abu da idan ya aikata shi ba zai sake tambayar kowa ba mun karanta shi a arba'un nawawiyya ko bi annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa sai qul amantu billahi thumma istaqim ka ce nayi imani da Allah to kuma ka tsaya akan haka ka daidaita akan in kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani Allah zai gaya masa yayi istiqama shi ma ya tsaya akan daidai to wane ne kuma ba za a gaya masa cewa ya tsaya akan daidai ba cewa ka tsaya akan daidai ba rena ka bani ba ana nufin akan bata kake ba dama gaya maka ake ka tabbata kamar maganar da muke sha magana ne akan idan Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu taqillah me ake nufi dum ala taqwa in Allah ya ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah to ma'anarsa shine ka tabbata akan tsoron Allah don dama shine shugaban masu tsoron Allah ba saboda ba tsoron Allah ne tare da shi aka ce ya zo ya shigo cikin masu tsoron Allah ba a shine shugaban masu tsoron Allah don haka in aka ce ya ayyu annabiyyu taqillah ma'ana dum ala taqwallah ka dawwama akan tsoron Allah mu'minai kuma in aka ce su ji tsoron Allah ma'anarsa su kara akan abin da suke da shi sauran mutane kuma waɗanda ba mu'minai ba kaman kafirai in aka ce ku ji tsoron Allah kamar da Allah ce ya ayyuhan nasu wa ubudu rabbakum kun ga nan umarni ba su bauta masa in kuma aka kira su da takawa to ma'anarsa ita ma shine me su yi imani kuma su bauta wa Allah Allah ta mufinta don haka mutun ya kare tsayawa akan hanyar daidai ma tare da man mashau waɗanda suka tafi khalfa a bayan tariqin jama'ati suka bi bayan wannan hanya ta jama'a ka bi kai ma bayan su ku tafi tunda Allah subhanahu wataala umarni ya bamu shi ya san hanyar daidai din ya aiko manzo ya ga mana hanyar daidai kuma ya ce mu bi hanyar daidai yanzu akwai wahalar gano wannan ai babban aikin mu shine mu gano ina hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan ko ta bata tana yau ashe kenan kowa wajibin sa ya nemo ina hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi ta qabla an tafsuda aljama'atu tun kafin jama'a ta lalace ta bace kafin ai corruption jama'a mana kafin sabanin farko da ya jawo al'umma ta wargaje ta rabu a samu kungiyoyi wannan yabi kungiya kaza wannan yabi ra'ayi kaza wannan yabi kaza wancan ya ce wani kafiri wannan ya ce wani kafiri ai akwai zamanin da ba wannan abu ko to ka tuno can bayan ka je ka binciko yana nan a rubuce a littafin malamai wannan zamani ne aka yi kafin wannan sabani to ka je ita ce hanyar da ya kamata ka bi ita ce hanyar aljanna insha Allah wannan ko hanya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar sahabbai da hanyar tabi'ai da waɗannan manya-manyan malaman da kullum muke ambata sunayensu Allah tabbatar da mu akan ta yace li anna turqa tabayanat domin ko hanyoyi sun bambanta wannan yabi gabas wannan yabi arewa wannan yabi kudu wannan yabi yamma wal ummata ita ma al umma ikhtalafat ta saba fa idha arada al mar'u dan haka idan mutum ya nufi at tariq al haqqa hanya ta gaskiya fa innahu yabhasu abinda zai shine sai je binciko amman tamassaka wane ne wanda yayi riko bima kanat alaihi aljama'atu qabla an tafsuda kun gani ma'ana ka je kai bincike su wane ne suka yi riko da jama'a da gaskiya da matafiyar musulmi matafiyar mu'minai hanyar mu'minai tun kafin al'ummar ta lalace tunda al'ummar an samu lalacewar a cikin ta ba wai gaba ɗayan ta lalace ba lamarin lalacewar ya labaku an samu wasu daga cikin musulmi sun yayyubo wasu abubuwan daga wasu addinan sun kawo su cikin musulunci ko an samu wani ya jawo daga yamma wani ya jawo daga gabas duk an cuso an ce duk a musulunci ne to idan ka tashi neman gaskiya sai ka duba yaushe ina musuluncin farko wanda kafin a yayyubo waɗannan abubuwan a shigo da su kuma yana nan a rubuce to sai ka je ka duba wannan hanyar ita ce hanyar daidai sai ka rubuta duk wani wanda ya shigo da wani abu sabo ya saba wata hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yani ma'anar abin da nake cewa shine bima kanat alaihi aljama'atu abinda jama'a take kai id domin kuwa lam tajtami ala dalal kun gane duk zancen da yake yi asalin abin da sake ga wannan zancen ai karkashin hadisin nan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan al'ummar ba za ta fata gaba ɗaya ba ko idan ko ba za ta fata gaba ɗaya ba lalle akwai shiryayyu to ya za a ka gano shiryayyu shine sai ka bincika ka binciko kai aiki wannan nuna mana zancen ka binciko kai aiki ba zaman za ka yi ba za ka ga wani a rayuwarsa yana da basirar duk inda za a nemi duniya zai iya nemowa ko ba haka ba amma me zai hana ya binciki kuma inda zai tafi lahira ya shiga aljanna zai karatu wannan ya karanta wancan ya karanta wancan duka saboda ya gyara duniyarsa ta yi kyau amma yadda za a daidaitu a gaban ubangiji ran tashin alkiyama kuma a shiga aljanna ya kamata ya zama wannan shine babban abin da mutum ya biyo kansa assignment a kansa a wannan rayuwa kullum tunaninka wai ya zan shiryu in yi abin da Allah ya yarda da shi ya zan shiryu in bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya sani ba zai yiwu baka shiga aljanna idan baka bi hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah muke roko ya tabbatar da mu baki daya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da kullum wannan ita ce addu'a ni dai kullum zan ce wannan magana sai na nana ta tauna ko kila wani zai ce kullum ma dai addu'a ta kenan wane Allah ya tabbatar da to ai ba mu da wata addu'a da ta kai ta ko ba haka ne domin a lokacin da al'umma suka rarraba wannan ya bi can wannan ya bi can kana buƙatar kai addu'a ka roƙi ubangiji ya Allah duk inda zan je in dawo Allah kai bar ni in mutu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita ce tabbas duk hanya da ba ta sa ba to bin lalube ne babu tabbas amma abin da ke tabbas shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya tabbata shine wanda sai ya kwankwasa kofar aljanna an bude ya shiga sannan wani dan adam a duniya ya shiga kuma sannan babu wanda zai shiga sai wanda yake kan abin da yake kai sai ta kun ga lokacin da yake bada labari a cewa ran tashin kiyama yana da tafki annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani tafki sunansa haudun nabi sallallahu alaihi wasallam a ina yake kafin shiga aljanna yake idan an tsallake sirati mutum ba ku duba ku ga da sirati yake da kaifinsa da siririn tassa da kuma wahalar tsallake shi to idan mutum ya tsallake ai zai sai hankali ya kwanta ko ba ku ba sai tafiya sai ina sai aljanna to akwai wani wuri da za a tsaya kuma za a sha ruwa daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka zo za su sha yana ganin wasu zai ce waɗannan ai sun zo da alama ta alwala domin tashin aljama kamar da al-Imam al-Ajuri ya rawaito a cikin littafinsa ash-Shari'a a wannan hadisi ya karin bayani akan alamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gani akan al'ummarsa ita ce duk gabubban alwala za su yi haske don tashin aljama mun san hadisin Abu Hurairah akan wannan gabubban da muke alwala din nan da fuska kamar yadda doki zaka ga baki amma yana da haske a wasu bangarorin jikinsa ko wannan da ma shi ake cewa ghurran muhajjalin to wannan ita ce alamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane al'ummarsa da ita ran tashin alkiyama daga ya ango ka da haske sai a ce taho saboda hasken kayi alwala to amma idan mutum koda yana alwalar amma kuma bai bi hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wata hanya ta bid'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam in yace wannan gashi a zo da shi zo ka sha sai a aiko mala'iku su ce a banda wannan sun canza addini a bayan ka sun yi wasu abubuwan daban abinda ka dora su akai ba shi suka yi ba sai a maida su can baya sai kuma waɗanda suke sun tsaya akan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za su sha wannan ruwa kamar madara duk wanda ya sha shi har abada ba shi baki ruwa kuma sai a shiga aljanna kafin nan shi ma akwai wani abu da za a yi kafin a shiga aljanna har yanzu duk bayan ka tsallake siratsi za a yi kisasi Allah zai ce ina waɗanda wani ya taɓa sukan wani ba tare da ya sani ba in kai da zalunci da matan baya za a yi hukunci to wannan bayan an tsallake wannan hukunci ne an yi hisabi an gama komai sai shiga aljanna saboda Allah ya tabbatar wa kansa siffarsa ta cewa shi mai adalci ne babu zalunci babu wanda zai shiga aljanna da haƙƙin wani a kansa wata rana misali a ce ko a aikin haji baka sani ba ka taka wani kun ga dai aikin ibada ake sai ka taka kafar wani baka sani ba kai ka wuce shi kuma la Allah ya tsinuwa ya ce Allah ya isa to wannan abun Allah ba zai bar shi sai a zo amma kuma tunda ba kai ba da zunubi ba da sani kai ba babu zunubi a kanka amma tunda dai an taba shi to ran tashin alkiyama sai a kira wannan mutumin sai a ce shi ma ya taka maka shine abin da zai taba Allah sai ya nuna muku cewa babu wanda zai shiga aljanna tare da wani haƙƙi ne wani a kansa sai a ce ina wanda ya soki wani bai sani ba zo kai ma buɗe kafarka sai a taka sai ya taka sai a ce to duk ku wuce ku shiga aljanna wannan ma ya zunguri wani bai sani ba shi ma ya rama sai a wuce kamar yadda dabbobi za a ce wanda ta soki wannan wannan ma ta rama wannan ta soki wannan wannan ma ta rama in Allah zai wannan ya kuma dan adam ba za a yi ba to bayan wannan shi kuma shikenan sai shiga aljanna Allah mu dauke samu dace to mu je da na a'a zai shiga aljanna kasancewar waɗannan abubuwan duk ba waɗanda suke hana aljanna ba ne eh za a yi hisabi a yi kisasi kuma sai a wuce amma dai so Allah yake so ya tabbatar cewa akwai wani abin da kai wanda bai cancanci a sa ka a wuta saboda shi ba to amma kuma duk da haka tunda kai wa wani shi wannan kai ba da gangan kai ba na haka ba zunubi a kanka to amma dai kai baka sani ba don haka za a rama masa za su zo daga ba su shiga aljanna yau amma sai idan bid'ar su ta kai su ga kafirci to dama ba za su tsallake salati ba yau domin bid'a iri biyu ce akwai bid'a mukaffira akwai kuma bid'a ghair mukaffira yawa yau mun karanta wannan amma wanda bid'a sa ta kai ga kafirci to nan hukuncin sa dai da kafirai wanda kuma bid'a sa ba ta kai ga kafirci ba to a cikin fasikai yake sai Allah madauki ya ga dama ya gafarta masa ya ga dama kuma ya azabta shi gurgudan yadda yake so na'am shine akwai kautsar daban wannan kuma haubin daban wasu malamai suna cewa ɗaya ne wasu kuma suna cewa ba ɗaya bane amma dai kauli mafi karfi shine ba ɗaya bane ko al-kautsar daban wannan kuma daban dan wanda ana fadar inna a'tainaka al-kautsar ko wasu malamai suna kafa dalili da wannan aya akan cewa ita ce take ishara da wannan na dauka duba kuma ta wannan mun karanta a cikin a'lamu sunna ko yau yau to sai yake cewa ina ne iz lam tajtami ala dalala domin ko wannan al'umma bata hadu akan bata ba iz yayin da kana ijtima'uha ko domin kuwa haduwarta ala haqqin wa huda ta hadu ne akan gaskiya da kuma shari'a فهذا اقتداء عملي باجتماع على حق وهدى كان فيما سلف وان اقتداء ني كوي ني عملي ايكتي باجتماع تهنير حدوا على حق وهدى ان حدو اكن غسكيا ان حدو كما اكن شريعه شريعه واتي ده غسكيا واتي ود تكي كان فيما salafa cikin abin da ya gabata na al'umma koyi da al'ummar da ta gabata wallahu jalla wa ala asama hadhihi al'ummata Allah ya tsare wannan al'umma din ala an tajtami ala dalalatin akan cewa ya tsare ta daga kan cewa za ta bata ko za ta hadu akan bata kama zukira kamar da aka ambata a baya me yake nufi a wannan bangaren yana nufin ai kun ga wancan zance na cewa a hadu akan abin da yake shine daidai ko kuma an wajabta maka kai kai bincike ina gaskiya take to tunda an baka labarin cewa al'umma ba za ta hadu akan abin da yake ƙarya ko bata ba to ashe kenan an sauƙaƙa maka binciken ina gaskiya take in kuma ka samu masu gaskiyar ka bisu to wannan koyi ne da haduwa a aikace domin koyi ne amali ba kawai nazari ba nazari shine abin da yake kawai ka karanta da ka amma idan har ka bi waɗanda suke kan gaskiya din kai koyi a aikace mun gane zancan yau koyi a aikacen dawa da al'umma tun kafin ta bata ma'ana wata al'umma ce ko bata bata ba tun kafin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai ya ƴan uwa inda kuna fahimtar wannan maganganu shine abin da kullum malamai suke nufi in suka ce ku yi riko da Qur'ani da hadisai da hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi ai shine saboda su sun samu tabbacin tsira duk wanda ya bi alqur'ani ya tsira wanda ya bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tsira wanda ya bi sahabbai shi ma ya tsira saboda Allah alqur'ani ya ba mu labarin tsiran sahabbai ko ya biya mana cewa ɗan aljanna ne radiyallahu anhu wa radu anhu shi ya yadda da su kuma ya bamu labarin zuciyarsu cewa su ma sun yadda da shi wannan kuma labari ne na zuciya ba ashe ya san zuciyarsu cewa su ma sun yadda da shi sannan kuma ya gaya mana cewa ya yi musu alƙawarin jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim ya yi musu alƙawarin aljanna ashe su ɗan aljanna ne wanda ya samu tabbacin aljanna shi ya kamata ka koyi da shi ko ko wanda ya zo daga baya ya zo da wata hanyar da ta saba musu ai mun gane abin ko wanda yake kan daidai kuma ya samu alƙawarin aljanna shi kamata kai koyi da shi ba wanda bai samu wannan tabbaci ba sai ce fil hadisi aidan a wannan hadisi dai har yanzu min al munasabati daga cikin abin da yake ya dace ka ambace shi ko yana da munasaba da wannan babi shine ma'anar munasaba anan ma'ana ya dace a ambace shi a wannan babi na fadlul islam ko kuna hal hadithan nan da muke karantawa da babin asalin littafin nan babin me yake karantar da mu wannan babi falalar addinin musulunci wanda muka ce ta kaskace biyu ko falalar addinin musulunci akan sauran addinai da kuma falalar da musulunci yake da ita akan mabiyansa yawa to wannan abubuwan muna fahimta su a waɗannan hadisai da mallan ya kawo bayan ayoyi guda uku da muka karanta hadisin nan da muke karantawa yanzu wannan hadisi ne hadisin misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummar yahudu da nasara cewa kamar mutum ne da ya dauki ɗan kwadago su yi masa aiki sai kawo mana wannan misali da muka karanta makon da ya gabata yawa ko shine sai ki to a wannan hadisin har yanzu qauluhu fi akhirih fadin sa a ƙarshen hadisin kala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko qala Allah ta'ala kai Allah mutsiki ya ce zalika fadli utihi man asha'u to wannan falala ta ce ina bada ita ga wanda naga dama wannan magana raddi ce ko amsa ce ga wacce magana yayin da yahudawa da kristoci suka ce ya Allah yaya zaka sanya mu mu yi maka aiki aiki kuma lokaci mai yawa sannan ka ba mu kira tsayi daya sannan kuma ga wasu sun zo a bayan mu su kuma sun yi aiki zamani dan kadan amma kuma ladan da ka ba su ninkin abin da ka ba mu sai Allah ya ba su amsa ce zalika fadli wannan falala ta ce utihi man asha'u ina bada ita ga wanda naga dama ai a wannan hadisin mun karanta wannan to shine yanzu zai mana wannan to sai ce wa hadzal fadlu wannan falala huwa min Allah jalla wa ala daga Allah take falala ce daga Allah wa idza kana min Allah jalla wa ala in ko daga Allah take fa inna fadla al-islam ala ahlihi inma huwa min Allah jalla wa ala tunda ko wannan falala gashi ya ce utihi man asha'u to wannan zancen da muke karantawa gaba daya a wannan babin cewa musulunci yana da falala akan mutanansa akan waɗanda suka bi shi ashe falala take nan daga wa take daga Allah take don haka ashe akwai buƙatar kullun ka tuno Allah ne maka falala ya zabe ka ka zama musulmi kullun ina faɗa mana wannan zancen ka gode wa Allah ka yaba masa cewa Allah ya zabe ka ya sa kai musulmi ka duba ka ga yadda waɗanda ba musulmi ba suke rayuwa bayan maganar kazantar rayuwa da mai ba a zuciya kullum a cikin fusata kullum a halin rashin haƙuri kullum rashin tawakkali abu kaɗan zai same shi in ya rasa duniya sai ya tafi bayan gari sai ya rataye kansa ko ba haka suke ba galibi amma musulmi fa in ya rasa duniya sai ya kwantar da hankali sai ya haƙuri kuma sai ya koma zuwa ga Allah sai ya haƙuri cewa yau na rasa la'allah gobe zan samu amma ku shi wancan bai san komai ba abin da yake gani a gabansa shi kawai shine ilimin sa kuma ya bude bakin sa ya faɗi abin da ya ga dama babu halal da haram a rayuwarsa komai ya ga dama ya aikata kuma bi tona abu to wannan ba idan ko Allah ya zabe ka kai ka zama ba mai ilimin wannan rayuwar ba ai wajibi ka gode wa Allah shi ya zagi Allah yace Allah yana da da kai ko baka ce ba wannan ba falala bace ya zagi Allah ya ce wani daban wanda ba Allah ba shi ma Allah ne wannan zagi ne ga Allah kai kuma ka tsaya da tauhidi ka ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah ai ko zaka ga zama dan gata a gun Allah ko ba haka ba shi kuma wancan ya ce ai banda Allah ma akwai wani mai karfi shi ma zai iya abu kaza shi ko Allah ba ya san kishiya kamar yadda dan adam ma ba ya san kishiya wannan mun sha wannan mutum to Allah ya ƙara fahimtar da mu sai ce wa hadha yaj'alul muslima wannan tunani akan wannan falala yaj'alul muslima zai sanya musulmi ya zama da'imat ta'alluq billahi jalla wa ala ya zama mai dawwamar alaka da Allah subhanahu wa ta'ala ta bangare biyu na farko ma'rifatan minhu bi fadli rabbihi alayhi fi dinihi sanin falalar da ubangijinsa yake da ita a kansa hidayatan ta bangaren shari'a ma'ana Allah yana da falala a kanmu cewa ya shiryar da mu da bai shiryar da mu ba da mun zama batattu haka ne a cikin dubbai a cikin miliyoyi nawa Allah ya ware mu muka faɗi la ilaha illallah Allah ya sanya ba maganar wai inda muka fito ba a'a dacewa a cikin wanda suke zaune tare da mu akwai wanda ba su dauki abin da muke kai ba
haka ne amma a cikin adadin mutane masu yawa sai Allah ya sanya ka kai da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma kullum in ka tuno cewa in ka koma fa ga Allah kai kade za a tambaye ka wannan abun yana daga cikin abin da ya kamata a kowane lokaci mutum ya rika tunani a kansa Allah baya hisabi na jama'ar gari daya a ce a tattara mutanen dutse a musu hisabi da ya mutanen dutse kun yi laifi kaza ko kun yi daidai a guri kaza ba haka ake ba ai ko me za a yi kowa shi kadai za a kira sai a kira ka ina wani dan wani sai ka tsaya gaban ubangiji kai kaza daidai kai kaza daidai kai kaza daidai kai kaza daidai ka ce miki malayu kai waye kai waye kai waye duk sai Allah fito da ladan duk an nuna maka kuma a baka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wannan shi da ake nufi Allah zai nuna masa ba wai iya laifi ake tonon sabaranar a har abun alheri in kai duk sai an fito an nuna mutane shi yasa aka ce ai ka kwantar da hankalinka ka boye aikin ka na alheri a zamanin duniya ba komai sai ka zo ka gaya mutane ai ni ne ne kaza ai ni ne na bawa kaza ai wuri kaza ba dan ni ba da yanzu ana cikin wahala ka kwantar da hankalinka inda ka faɗi wannan mutanen da za su ji yanzu mutum nawa ne kaɗan ne amma ran lahira fa kowa sai ya ji al-awwalin wal akhirin da iyaye da suka riga mu mutuwa duk za a tashe su a ce wane yayi kaza yayi kaza na alheri to kuma sai a zo a tambayi mutum yayi kaza har yanzu marar kyau in Allah ya so sai gafarta masa in Allah kuma ya ga dama sai azabtar da shi Allah muke roƙo ya gafarta mana zunuban mu baki ɗaya Allah ya shigar da mu aljanna da rahamarsa to sai ce na farko sanin falalar Allah a kansa fi dinihi a addininsa hidayatan ta bangaren shiryarwa wa fi ajrihi alaihi da kuma ladan da ya bashi kun ga bangare biyu ne ai ko faman alladhi hada ibadahu lil islam kafin mu je nan abin da yake magana anan bangare biyu ne na farko an mun dubi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam labarin da ya bamu na wannan misali al'ummomi ne guda uku ko da yahudu da kirista da musulmi aka baiwa yahudu aiki tun daga safiya zuwa sha biyu suka yi kirista kuma daga azahar zuwa la'asar ko musulmi kuma daga sha biyu zuwa la'asar shine na kirista musulmi kuma daga la'asar zuwa magariba amma da aka tashi ba da lada sai Allah ya baiwa da kirista da yahudawa da kirista ya ba su lada daidai kowanne daya musulmi kuma sai aka ba su lada biyu sai shine yahudu da nasara suke tambayar Allah ya Allah ya kai mana haka sai ce falala ta ce ganin dama ne dan ban zalunce ku komai ba alƙawari muka yi tun kafin ku fara aiki cewa ga sakamakon da zan ba ku sai kuka yadda za ku karɓi wannan sakamakon ashe kenan in aka baka abin da aka yi agreement sai kai yadda ka karba ai ba a zalunce ka ba to waɗannan kuma da aka yi musu ƙari musulmi kenan ƙarin da aka yi musu ƙari shi ma akan agreement ne kuma ganin damar Allah ne baiwarsa ce falalarsa ce to wannan falalar tana da mahanga guda biyu ta farko shiriyar da ya musu ya zaɓe su ya sanya su suka zama musulmi ɗaya kenan shine hidayata na biyu kuma wajen ba su ladan sai ninka musu shine wajen ajira kun ban shi abun shine mahangar abin da malami yake so ku hango da haka akwai falala ta zaben ka ka zama musulmi da kuma falala ta ladan da za a baka na aikin da ka aikata to shine abin da ke sai ke cewa faman alladhi hada ibadahu lil islam wane ne ya shiryar da bayinsa zuwa ga musulunci huwa Allahu jalla wa ala Allah ne man alladhi hadaka lil istiqamati ala sunnati wane ne ya shiryar da kai ka miƙe ka tsaya akan sunna waye Allah ne dan haka kenan ashe sai ga shi ya faɗa ce huwa Allahu jalla wa ala ashe kenan me ya kamata kai wa Allah godiya da ci gaba da bauta kuma karkai alfahari akan wani karkai alfahari akan wani da nuna masa ko izgilanci da makamancin wannan ko wanda ba musulmi ba baka masa izgilanci Allah ya hana musamman kai izgili da abin da yake bautawa ayan hana muku wala tusubbu alladhina yad'una min dunillah fa yusubbu Allah adwan bighayri ilm kada ku zagi abin da mushrikai suke bautawa in kuka zagi abin da suke bautawa to sai su zo su zagi Allah saboda tsabar gaba da kuma rashin ilimi don haka ba a san musulmi ya zama mai tsokana falalar da Allah ya yi masa in ya shiru akan ta isa domin shi zai ga sakamakonta yau don haka mutum ba sai ya zama yana alkafafa ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala cikin surufin nisa'i yake magana akan waɗanda suke haɗuwa da wasu su ƙi musu sallama ai a wannan kisar ya gaya musu yake cewa kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum da kuma haka kuke sai Allah ya muku falala wasu musulmi suna tafiya sai wasu suka yi musu sallama sai ba su amsa ba shine yake cewa dan me dan muku sallama ba za ku amsa ba a cikin ƙarin bayani Allah mutum yake cewa dama ku fa kuma kamar waɗannan kuke famanallahu alaikum sai Allah ya muku baiwa yasa kuka zama musulmi da Allah ya so ya ga dama fa da ya bar mutane suna nan ajeji akan dutse da ganye suna shan burkutu ba su san ina Allah yake ba san me za su yi ba amma da rahamar Allah ku duba ku ga ga wasu suna irin wannan rayuwar kai kuma aka zabe ka kullum za ka yi alwala ka tsarkake jikinka ka kalli gabas ka bauta wa Ubangiji kullum za ka yi wannan zuciyarka tana da tsarki kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarka tana da tausayi tana da rahama in an maka gashi nan Qur'ani ya koya maka ka iya ramawa amma in kai hakuri yafi duk wannan ba halin kirki bane an umarce ka ka zama mai gaskiya ka zama tare da masu gaskiya ka zama mai amana mai riƙon amana wannan halin kirki ne ko ba halin kirki ba shi kuma wancan ba shi da wannan tarbiya in Allah ya sa ya shigo cikin al'umma da suke irin wannan yayi shi yasa akwai takeici a ce ga musulmi yana cin amana ga musulmi yana ƙarya a lokacin da zaka samu wanda ba musulmi ba shi kuma yana riƙon amana kuma ba zai ƙarya ba akwai takeici ko ba takeici shi fa duk abin da ya ba lada ba zai samu lada ba Allah ba zai bashi lada a lahira in dai har yana da wannan kafirci to in ya mutu fa wuta za shi kai kuma saboda tauhidin nan duk abin da kai kuma zaka samu lada a kansa to dan me za a yi mutum zai zama musulmi yayi mu'amala ta kasuwanci da wanda ba musulmi ba wai sai a cinye masa sai a ce arnan manzan rabu da shi a cuci wannan a cuci wannan kuma a ce ana da la ilaha illallah musulunci mai yadda da wannan shi sa kai ka ji izza a zuciyarka cewa Allah madauki ya baka musulunci kuma ka gode masa kai tawabu kuma ka bauta wa Allah wannan shine sai ka ci nasara Allah samu shi nasara cikin ayyukan mu baki da mai kokari mu ƙara sanar sai ce huwa Allah jalla wa ala man alladhi tafaddala alayka bin nuri ba'da zalika wane ne kuma ya maka falala ya baka haske bayan wannan huwallahu jalla wa ala shi ma dai Allah din ne man alladhi tafaddala bil hadhain min ar-rahmati wal kiflain min al-ajr wane ne ya maka falala da rabo biyu na rahama da kuma rabo biyu na lada waye maka wannan Allah yace huwallahu jalla wa ala fahina idhi to ko tunda haka ne a wannan yanayi yakunu al-amru min Allah jalla wa ala wa ilayhi Allah lamari duka daga gare shi yake wa ilaihi kuma gunsa zai koma ibtida'an wa intiha'an farko da kuma ƙarshe don haka baka da wani abu da zaka yi kafafa da shi komai falalar Allah ce don haka wannan ya tabbatar mana da me fadlul islam falalar musulunci mun gane falalar musulunci akan mu wannan shi Allah madauki ya ƙara ba mu damar mu gode masa Allah kuma ya tabbatar da mu akan wannan musulunci sai ce wa hadha yaj'alu qalbal mu'min wannan yana sanya zuciyar mumini muwaqqanan ta zama an kintsa ta an shimfida ta ala mahabbatillahi jalla wa ala akan manan an ce waqan ame da ita ce waqanin yadda a son Allah waqan mai ma'anan waqan kasa wurin zama shi sa ake kiran zama kishiyar safar ake kiran sa istitani yawa istitani shine samun wurin zama ka zama dan gari in ku kai matafiyi ne ka zama musafir mun gane daga cikin sharadin juma'a ana magana istitani ana yin ta a wurin da yake mutane ba matafiya bane mazauna ne to zuciyarka ta zama cewa waban ne gida ne mazauni ne makwanci ne makarba ce mahuta ce wurin karbar imani da kuma san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والذل له زوجر كما تزما har yanzu wuri ne na kaskanci ga Allah ma'ana kana kaskantuwa ga Allah kai ka zama kai kaskantar da kanka kana girmama ubangiji subhanahu wata'ala wali itirafi lahu jalla wa ala bil fadl wal ihsan da kuma tabbatarwa itirafi a hausa shine ka yadda da wani abu da akai maka ko ka yadda da laifinka shine ake nufi da itirafi a ce wane yayi laifi da aka kai shi kotu kuma yayi itirafi yayi confessing shine ma'anar itirafi yawa ka tabbatarwa kanka falalar da Allah yayi maka da kai ba komai bane da Allah ya ga dama da ya barka a kafirci a cikin kafirai kuma mutum ya mutu ya shiga wuta amma sai Allah ya maka falala ya sanya ka cikin musulmi dan haka bil fadli da wannan falala wal ihsani da wannan kyautayi da kyautatawa da Allah ya maka da'iman wa abadan wannan wajibi ne da'iman ya zama cewa kana yin wannan abu na godiya ga Allah da yadda da wannan falala da ya maka kada ka taba alfahari da kafafa Allah sai iya jarrabar mutum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun dafa babu wanda ya kai shi ciriwa amma yana roƙon Allah kada Allah ya jarrabe shi jarraba ta addini jarrabar addini shine kana kan gaskiya sai Allah shi ya batar da kai saboda ka lalace ka bi wani abu daban kana kan sunna Allah mai da kai bid'a kana kan aikin kirki kana kyautatawa da taimakon mutane sai ka zama mugu duk waɗannan abubuwa sai ake taimakon intikasi sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama kullum mutum ya roki Allah kada Allah ya masa irin wannan don haka yanzu ku duba ku gani kamar da Allah yake gaya mana cikin suratul fatiha suratul fatiha me muke cewa muna sallah a cikin ta bayan kai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duk yabo ne ga Allah shi sa liman muslim ya rawaito hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana gaya wa mai sallah lokacin da ya kabbara rana ma ya fara sallah in yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yace bawa na ya yaba mini haka yana fada Allah na bashi amsa har inda zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai nake bautawa kai kadai nake neman taimakon ka bana neman taimakon kowa to anan sai Allah ya ce masa shikenan kai yabo yanzu duk abin da ka roka za a baka ka roki abin da kake so to farkon abin da Allah mulki ya umarce mu mu roka menene ihdinas siratal mustaqim to idan da mutum zai kafafa da shiriya ai da ba buƙatar wannan addu'a amma kun ga kullun in zaka karanta fatiha sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanya mai kakkiya wanda babu karkata a cikinta ta miƙe dodar har zuwa inda aka ce a tafi wannan kun ga ashe wannan yana nuna mana in har Allah zai ce mai addu'ar shiriya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai addu'ar shiriya to ashe kenan mutum dole ne a zuciyarsa cewa falalar ya zama musulmi daga Allah take ba daga wani ba don haka kuma wajibin sa ya gode masa Allah ba mu damar mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan abin da ya shafi wannan bangare ya kare kuma shine karshen hadisin a sharhin da malami ya kawo mana dangane da wannan hadisi sai bayan wannan malami ya kawo wani hadisin daban wato hadisi na biyu shine hadisin Abu Huraira wanda shi ma kuma yana bukatar nasa sharhi din ina ga dole sai mu tsaya a nan domin mun fara wannan sharhin za mu ɗau kuma ƙarin lokaci kafin mu je inda ya kamata mu tsaya ko ya zama mun tsaya a nan a matsayin mun gama da hadisin farko a cikin wannan babi na fadlul islam bayan ayoyi uku mun ji hadisi ɗaya sauran hadisi na biyu shine za mu tashi a kansa a darasinmu na gaba insha Allah ta'ala dama an nuna sauran minti biyar to sai mu tsaya iya wannan saboda amfani da lokaci din as'alullahi tabaraka wa ta'ala an yahdiyani wa iyyakum wa an yasluka bi wa bikum maslakan najati wa huwa manhaj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila akhiri alhaya ina roƙon Allah madaukaki da ni da ku baki dai Allah ya shiryar da mu shiriya daga gare shi zuwa hanyar madaidaiciya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi ranmu a kanta Allah ya sa kuma mu samu sakamako mai kyau daga wurin ubangijinmu subhanahu wa ta'ala
Allah ba mu tauhidi mu aikata abin da ke shine daidai Allah sa mana tsoron sa a zukatan mu Allah sanya mana kaunar juna a zuciyar mu Allah sanya mana kuma dukkan abin da zai zama sababin mu ga shiga aljanna Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu Allah kuma ya kara taimakon shugabannin mu Allah ya tsare musu al'amuran su mu kuma Allah ba mu hadin kai ya ba mu hakuri ya ba mu juriya Allah kuma ya tsare mu daga fitina a addini fitina kuma a duniya duk fitinan da zata nesanta mu daga hanya madidiciya Allah madauki ya tsare ya kuma kautar da ita wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk